da wannan la'asariyar shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Aisha Muazu
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna
Ranar Alhamis shin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Mun samu bakoncin wata matashiya kuma daliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata gidauniya wanda ake kira Bilal Quest Foundation a jihar Sokoto a Najeriya.
Wannan haka yake Aisha kuma zamu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta Bilal Quest Foundation ke gudanarwa
sannan zamu kuma yi muku layi domin ku kira ku mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da zamu tattauna akai lambar da zaku kira ku bayyana ku mata tambaya ita ce 1202205655
a cikin dakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdul Aziz kai tsaye
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa salam
to Farida menene zaki iya gaya mana ki fara gaya mana dan takaitaccen tarihin kanki
na farko dai suna na Farida Abdul Aziz Abubakar an haife ni a garin Sokoto sannan kuma nayi primary school a Abuja inda kuma nazo na ƙara nayi secondary school a Sokoto.
Ta yaushe ne kika fara sha'awan yin aikin likita?
Na fara dai tun ina ƙarama sannan kuma mahaifina ya samu kwaɗayin son likitanci saboda yanda ya ga ina taimakawa ƴan uwana da sauran mutanen gida haka in ba su da lafiya.
To mu tambayi magana game da wannan kungiyar da kake kira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkire wannan kungiya. Menene dalili? Kuma yaushe kika kirkire wannan kungiyar? Ma gidauniya.
An kirkiro ta ne a lokacin 2016. To a gani na wannan aikin dai yana kunshe da harkokin lafiya kuma ni ina karatun lafiya so sai naga to me zai hana a taimaka wa mutane kana karin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wanda ba su san me duniya take cike ba
to kamar da me kuke aiwatarwa wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya ta ku
na farko dai muna da objectives guda 7 sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci na farko akwai na muna son mu rage yada cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa so muna son mu yanke wannan
ko kuma dai a rage
yawan a takaita sannan kuma yanda mata ke musamman kananan yara da suke tasowa yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su akan al'ada to suke ga yarinya ta taso
kika ce al'ada al'adunmu kenan ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta
al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta iyaye ba sa ilmantar da yaran su mata so sai kiga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba wani irin canji ne a jikinta sai kiga hankalin ta ya tashi so mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan abin da ke faruwa da su sannan kuma mu koya musu yadda za su tsaftace jikinsu idan wannan sun in wannan lokacin nasu ya zo kowane wata sannan kuma mu ba su ko mu nuna musu yanda za su yi nasu ka audigar al'ada din tunda dai yawanci in wani zai iya sai wani ba zai iya sai ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su
sai musamman da karkara
ba za su abin nan ba za su iya san makansu ba sannan kuma mun nuna musu yanda za su yi nasu da kansu tare da kalle da sauran dai abubuwan da ake hadawa
to kafin ki cika bada mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu dan shakata da wannan wakar inda yau muka samu bakoncin Farida Abdul Aziz Abubakar daliba a nazarin aikin
likitan jiyaran Amurka
to Madina naga kaman tun dazu kina da tambaya dai da kike so ki yi wa Farida
to gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuka amma ina da wata tambaya guda daya kina zaune ne a nan Amurka ko a nan kike karatu nake
eh
to amma gidauniyar taku ba a Najeriya bane ba kuke gudanar da ayyukan ku
a Najeriya ne kin san an ce kai daya ya fi kai biyu ya fi daya
to kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan Amurka
muna da team da ke gudanar da aikin a can
kuna da kungiya kenan da suke kamar ma'aikata
structure of organization din mu muna da chairman din mu wanda shine current minister yanzu Sheikh Malam Ibrahim Isa Pantemi sannan kuma board of directors din mu sun hada da Malam Bashir Ahmad PA din shugaban kasa on new media muna da kuma manyan likitoci a nan America wanda ya hada da su Dr. Nathan Chubby shine likitan yara sannan kuma muna da Dr. Kimpana Sudhakar sannan kuma muna da kuma mahaifina Alhaji Abdulaziz Abubakar sannan kuma muna da other advisors
masu ba da shawara kenan
wanda sun kama da Malam Sheikh Jabir Mehula muna da su Abba Shehu Bangaji da dai sauransu sannan kuma muna da media team muna da team members
to yanzu Farida idan kaman yadda kika ce wayannan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mayar da hankali akan su kamar yadda kika bada misali na abin auduga ko kuma al'ada ko yadda tsaftan tsabiyar da ake tsaftace
jiki kula da tsaftan jiki musamman
yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi kadan nace kaman ku kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi kauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan nan
muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya masu mutanen nan yanda ake yi.
Wato kuna kamar haɗin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke da ilimin waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane.
Yawanci akwai volunteers masu aikin sa kai kenan, wasu sun haɗa da corpus masu bautar ƙasa wanda kamar a ce ƙarshen project ɗinsu kenan da za su yi, sai su zo su kawo kansu su ce su ma suna so su ba da nasu gudunmuwa haka.
To kuna zuwa makarantu ne ko kuma a'a kuna samun kamar dagatai shugabannin al'umma ne idan kuka je misali karkara?
Farko dai muna zuwa makarantu, za mu yi magana da principal, sannan kuma muna magana da masu gari irin su sarakunan ƙauyuka haka da
haƙiƙa na anguwa na anguwanni.
Sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so.
To kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke aiwatarwa?
Gaskiya mun yi abubuwa sosai sosai, mutane sun yaba kuma sun yi godiya. Mun yi reaching out to kusan ɗalibai kusan 1000 saboda mun yi programs guda 3. Mun yi ɗaya a Almajini Memorial School a Sokoto, inda muka koya musu yadda ake wankin hannu da tsafta, har muka ba su tallafin kayan wankin hannu da su sabulaya dai da sauransu. Na biyu ko muka yi a Kaduna a wani asibitoci guda 2, muka babba su kayan wanki da kayan dai tsaftace wuri, maternity ward din su, dakunan haihuwarsu. Sannan kuma na 3 shine muka yi satin da ya wuce na makaranta, inda muka ba ɗalibai mata 500 muka ba su auduga, sannan kuma muka koya musu yadda za su yi audugar su da kansu.
Sheikh Mantani yana daga cikin jagororin wannan kungiya, gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin likita a fannin likita ba ne.
To malami addini ne first of all. So akwai controversial issues,
wato al'amura masu sakakkiya
na addini in ya zo kan addini. So kafin a yi abu za mu ce mishi gashi sai ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba, kamar a ce shi ne guide mu. Shi sa in kin tuna na ce akwai Malam Jabir mai hula. Malam Jabir ya ma ba da lecture a program din nan da aka yi da sauransu. So ya bayyana mana cewa ga wannan kaman nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne, kuma akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne amma kuma saboda
ya
saba al'adu. To shi yasa
yaya kuke zakulo inda kuke zuwa ku kai musu wannan agaji da kuke bayarwa?
Wani lokaci muna zuwa ne ko kuma muna dubawa ina ne suka fi bukatan taimakon nan. Ƙauyukan ƙauyuka kenan, mu je mu ce waɗannan mutanen suna buƙatar taimako, ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna buƙatar taimako, ya kamata mu je mu tallafa musu.
Akwai wasu ƙalubale da kuka lura da cewa mutane suna fuskanta kasancewar kuna shiga al'ummomi, kuna mu'amala da mutane, za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane, akwai wani abu da kuka gano a wannan aiki da kuke yi?
To akwai gaskiya, saboda me akwai wasu suna da matsala amma ba za su iya magana ba. So mu kuma a namu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula duk matsalolin mata ne, an ce kuma ciwon ƴa mace ne. So mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu ce to ga abin da ya kamata mu yi.
Kun fuskanci turjiya ko wani abu makamancin haka tun da kuka fara?
Gaskiya so far dai babu.
To idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai bawa mata ƙarfin gwiwa. Yanzu dai bari mu ƙara zuwa mu shakata da wannan waƙar, in mun dawo muna so ki mana bayani.
Sarkin baiwa ya ubangiji, sarkin baiwa roƙon nani nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
kira ku yi ma Farida tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa.
To mu dai abinda muka ce za mu yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su dunkuna. Yanzu misali idan a ce aka koya ma mace yanda ake yin audugar nan ta mata, tana yi tana sayar ma mutane, shi ma ai ta samu abin yi ko
kuma an taimakawa al'umma.
To sannan kuma in ta iya dinki za ta iya dogaro da kanta. Mu koya musu yanda ake sabulayya ko kuma mu koya musu ɗan ƙananan sana'o'i da kuma mu ba su kayan aiki mu ba su kuma tallafi
da za su iya rika kansu da shi kenan. To ga kin matashiya, me ya jawo hankalinki? Domin a ƙasashen mu masu tasowa sai ki ga yara masu shekarunki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwata
ba. Abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba.
To na dai taso na ga mahaifina yana taimaka wa mutane, kuma farin cikin da nake gani a fuskansu shi ma yana sa in ji daɗi, kuma ni ma na ji ina so in taimaka wa bayan Allah. Shi yasa.
Kina shekara nawa kenan kika fara wannan, kika kirkiri wannan gidauniya?
22.
22.
To ya kike samun kamar kudaden da kike ai gudanar da ayyuka na yau da kullun da kuke amfani da shi a gidauniyar?
Na farko ina amfani da kuɗi nawa na kaina. Sannan kuma sauran mutanen
da kuke tare da su
kuma na suna bada nasu gudunmuwa.
Kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirya haka za ku yi?
A'a. Kawai dai tunda dai bamu dade da farawa ba, mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan kungiyoyi irin su United Nations, World Health Organizations da sauransu.
To yanzu Farida, idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su nemi ki, ta yaya za su iya samun kudin su ma su samu damar samun wannan taimakon?
Akwai website dinmu bilalfoundation.org. nan za a samu link din da za a tallafa na, akwai kuma account details dinmu akan website dinmu.
Koga wa'anda suke so su ma su bada nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai, akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su?
Akwai, saboda mai akwai shi link din nan kamar questionnaire ne zai tambaye ka dangane da kanka, level din karatunka, me kake so kayi. Haka abin yake.
haka ake tantancewa. To akwai kin gaya mana nasarorin ku, waɗanne abubuwa kuma ne manya-manyan wato
kalubale,
ba kalubale wato project, manya-manyan project
ayyukan
da kuke sa ran kuna so ku gashe ma kun cimma,
abubuwan da kuke so ku cimma, da kuke burin cimma nan gaba.
To na farko dai muna so mu wayar da kan mata musamman masu ciki akan cutar kanjamau.
Wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa ɗanta wannan cutar, ko zaki dan mana ƙarin haske game da wannan?
Okay.
Duk da cewa har yanzu ke ɗaliba ce kuma amma dai kina aiki a nan kuma kina shiga ƙauyuka
kuma kina karɓar haihuwa.
Eto na farko akwai ta hanyar naƙuda, akwai kuma hanyar haihuwa, akwai kuma hanyar shayarwa. To duk waɗannan uwa za ta iya sama yaronta wannan abin. So akwai magungunan da ake sha, su ake kira antiretroviral drugs, regimen ne kaman kashi-kashi ne. Akwai kafin in tana da cikin za ta sha har zuwa ta haihu, har ma bayan ta haihu.
Me wannan maganin ke yi?
Yana kokarin ya rage viral load,
wato
karfin
kwayan cutar
RNA, haka kwayan cutar. So akwai abin da ake ce ma CD4 ko T cells. To shine wannan, shine kamar a ce garkuwan jikin mutum. In yana da yawa to cuta ba za ta kama ka, so in kuma yana ƙasa, in ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da AIDS. Amma ana son mutum yayi maintaining din 500 zuwa 1,500. So idan wannan, shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan,
yana taimaka ma
wato
mai dauke da cutar,
garkuwan jikin mutum kada ya kasa da wannan 200 din da
200
da kike fara. Haka na gane.
To a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa, ita uwa take iya ba danta waɗannan, ai wannan aikin da kuke gudanarwa wanne ne daga cikin ukun nan yafi tasiri wajen yada wannan cuta tsakanin mahaifiya da danta?
Duka dai akwai wani yafi wani, saboda me? Yanzu misali wurin naƙuda, idan har a ce ta samu fashewan
baya kenan.
Idan
kaman ɗaya yana shirin fitowa, ruwa ya fashe baya kenan.
To idan wannan irin ya daɗe har ba a haifi yaro ba, to yana sa yaro ya samu wannan HIV din.
To ba na katse ki ba, mun samu kiranmu na farko daga jihar Katsina. Wake kan layi daga Katsina?
Umar Hassan Sankuri ne daga nan Katsina.
To masha Allah, Malam Umar, ga Farida nan tana sauraron ka, sai kai mata tambayar da kake da ita.
Da Allah tambayar zanna ba Farida.
To
wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya, shin har da jihar Katsina ko ko dukkan jihohin ma Najeriya take ake yi?
To kamar yadda na ce, yanzu dai muka fara, so mun dan fara dai da dan karamin wuri kamar Sokoto, zuwa gaba idan muka bunƙasa ko kuma muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka, za mu kai kowane jiha na Najeriya insha Allah.
Tunda aikin alheri ne, ya kamata ko ina a faɗaɗa
insha Allah.
Insha
Allah.
Daga Umar Hassan
Tankuri
daga Katsina.
To mun gode Malam Umar. To Malama Farida, kin ji shi tsokacin da yayi, akwai kamar kuna adana kamar bayanan mutane ko kuma wuraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako, domin nan gaba idan kuka samu, kuka yi ƙarfi sosai, za ku
muna da wakilai a kowace jiha, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara, ko ma ina ne, duka muna da su. So kowa zai kawo matsalolin da suke fuskanta a garin su, ko kuma ce ai naga abu kaza ya faru a kaza, gaskiya suna bukatan taimako, sai mu ce to shikenan, sai mu aje. Idan har misali asusun mu yayi karfi, sai mu ce to ai ga wuri kaza, za mu je can mu yi aiki.
To kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu Malam Umar sunan shi ko? To yanzu akwai kuna da wakili a Katsina?
Muna da shi.
To kenan ai taimako ne yake tambaya akai, saboda haka za su iya samun taimakon kenan
insha Allah.
To da kin ga mishi wakilin ku ya samu wakilin ku kenan, kin gane magana na?
To ai ko wakilin nana
eh
ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki.
Okay.
Kuma sai an shirya, sai an plan.
Kamar yadda nace akwai kuna tanadi kamar ku adana bayanai kamar yadda ya kira yanzu sai ku ci to mun samu. Kuma a ku bude wani register wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku ku kansu su ce to ga bukatar mu sai ku kuma ku gaya musu eh ba mu da kudi amma nan gaba insha Allah mun samu.
Akwai dan saboda me akwai hotlines din mu wanda ake iya samun mu. Don a samu wannan bayanai.
To ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna, wane ne ke kan layi?
Hello.
Hello, wa ke kan layi? Barka ka dai.
Barka ka dai. Ne daga Banzanzo jihar Kaduna Najeriya.
To bismillah Farida na jin ka.
To mun ji dukkan abin da ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi.
To amin.
To sai dai abin da nake so in tambaye ta anan. Idan kamar akwai wadda jinin yake dan fito musu kamar iyali mu haka jinin zai dinga fitowa in ya dan yi sati sai ya bace, to kuma zuwa wani lokaci san za ta ga dawo bai cika adadin kwanakin da ya kamata suka ce. To amma kuma ba ma wannan ba, yanzu kamar mutanen mu akwai wadda ni na sani ta zo tana maganan za a duba ta bata da lafiya, sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a'a to cikin wata nawa, ta ce ya kai wata bakwai wai bata fara zuwa ba. To kamar wannan kina ganin ba wani matsaloli da yake haifarwa, da Allah dan kara wayar ma mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wadda lafiya ta amfana barin ne ita ne. To Allah ya muku sakayya na alkhairi daga Lawal Bai Banzanzo jihar Kaduna Najeriya.
Amin, mun gode malam Lawal, kin ji tambayar sa. Yana magana ne akan al'adar ƴa mace. Wato matan na kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adan zai zo sai kuma
ya dauke
daga baya sake dawo.
Eto gaskiya kowa na da nata yanda nata yake zo mata ko ba haka ba. So wani lokaci alamun matsala ne, so idan an samu irin wannan matsaloli wurin likita ake zuwa a tambaye shi.
Ba akwai likitan da mema ake kiran su musamman wanda gynecologist ake ce musu a
Turanci,
irin wurin su ake zuwa
wurin su gynecologist.
To naji kuma yayi magana akan cewa wani lokaci mace tana da ciki sai ta dade har wata bakwai bata taba zuwa an yi awo an yi komai ba. Wani irin matsala wannan ke iya haifarwa, tunda kin yi maganan cewa magani mutum na sha ne na wannan HIV din kafin ma ka dauka cikin kila in ka sani lokacin da kake da ciki da kuma bayan haka, menene rashin zuwa awo yake iya haifarwa?
To rashin zuwa awo yana haifar da matsaloli sosai, saboda me awon nan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri yake ciki da ita kuma uwar. So shi yasa idan ka je wurin awo akwai abubuwan da ake dubawa, shi yasa za a rika baka lokaci idan cikin ya kai kaman akwai trimesters. So idan ya kai kusan lokacin haihuwa
daga zango
to kafin wata za a bada sati biyu har ya zo ka kusan haihuwa, sai a baka sati ɗaya don midin saboda a san wani hali jariri yake ciki. Shi yasa lokaci za a haifa yaro bai da lafiya ko kuma ma a haifa yaro matacce
saboda ba a je awo ba balle a san halin da yake ciki.
Haka
ta mun gode kwarai da gaske da kika amshi gayyatar da muka miki, kika zo dakin watsa labaran namu har muka samu muka yi hira da ke. Kuma insha Allahu za mu kara tuntuɓen ki don mu yi wani hira akan wannan batu don wayar da mu.
Kuma muna fata Allah Ubangiji ya dafa a wannan aiki da kuke yi gida taimakawa al'umma.
Amin ya Allah.
Kuma sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau, da fatan kun amfana da darussan da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, the engineer Maneo Mr. Justin Thwaites, tare da abokan aiki na da suka ci an da gabatarwa
Aisha Mu'azu,
Madina Dahiru mai shanu,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.